الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتي نجمع دران أصبر يوم منا 30 غواتن المحرم واتن آية هجرة annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na littafin sunan abi daud daga wannan masallaci rabu mai albarka masallaci miyati dake wannan unguwa ta bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauraron garurukan mu gaba daya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 102 cikin kitabut tahara, ƙarshen hadisi kuma na 257. Zai za mu tashi a farkon babi na 103, farkon hadisi na 258 insha Allah. Kafin haka akwai tambaya da muke da shi, wanda kuma yau shine darasin mu na 39 cikin wannan littafi mai albarka. Mai tambaya yana cewa, dangane da mutumin da yake matafi yana sallan kasar, to sai yazo yi sallan azhar amma bai hada sallah ba, sai bari sai can daga baya kuma yazo yi sallar la'asar amma lokacin la'asar din bai shiga ba. Kun gane magana? Ana sallar zahar karfe 1 watakila ko dai saura kwata, ko kuma sai ta nuna karfe 2. Ko sa ko sai ta nuna ko karfe 2 suke azhar. To shi dai yayi sallar azhar amma bai yi la'asar din hada da azhar ba, misali bai hada su jami'i ba, ko ka ce magriba ne bai hada su jami'i ba, sai can gurin karfe 3 kuma sai zo yi la'asar din shi. Kaga dai la'asar bata shiga ba lokaci, ko da 3 da rabi ne ma la'asar bata shiga ba. Me matsayin haka? Matsayin haka bai da sallah sai ya sake sallar la'asar, dan ba a sallah ko da minti ɗaya ne kafin lokaci ya shiga. Idan kai kabbaran harama saura minti ɗaya lokaci ya shiga baka da sallah. Wannan malami ba su da sabani akai. Kun gane wannan abin da kyau? Idan zaka hada sallah ka hada sallah, imma ko jami'i na taqdim ka hada sallolin a farkon lokaci, lokacin farkon sallan farko kenan, kamar mu hada sallan magriba da isha a lokacin sallan magriba, ko jago ta'khir a jinkirta magriban har zuwa farkon lokacin sallan isha, anzo an tura magriba farkon sallan isha kenan. Wannan shine siffar sallan jami'i guda biyu da ake. Amma kai wannan akan lokaci sai ka bar wannan kuma lokacin da bai shiga ba kai, wannan kuskure ne, mutum bai da sallah kuma yin hakan bai halatta ba insha Allah. Na'am, sai wannan wata tambaya ce mai tsayi wanda za ta ci mana lokaci, kuma muna da sai dai bi mu bashin wannan tambayin sati mai zuwa. Sai wani dai tura min da text, shi kuma yake cewa a ji hankalin limaman mu Subalan Abubakar ga suna a shi ba maganar dogon sura yake ba. Wata matsala ce da na sha gaya wa limamai, ina ji Malam Jamilu na taba gaya maka, in na fada za ka cina. Galibin limamanmu zai iya ce ma kashi 90 cikin 100 ko sama da haka, idan ana sallah musamman magariba da isha, za ka ga an yi karatun fatiha tartilan haka ne, ko da ƙira'a da tajwidi a zo a yi sura. Idan aka zo raka'an ƙarshe na magariba ko raka'a biyun ƙarshe na isha, kan kai rabin fatiha sun yi ruku'u, haka ne ko ba haka ba? To wannan abun kuskure ne. Inda ba a jin karatu shafshaf za su fir Allahu akbar, haka ne ko ba haka ba? To gaskiya wannan abun malamai suna ta jan hankali, limamanmu ya kamata ku gyara. Yanda aka karanta Fatiha a bayyane aka dago, to a lokacin a dukkanin mazahib gaba daya, inda baka jin karatun liman wajibi ne ka karanta Fatiha. Inda ake da sabani shine wurin da kana jin karatun liman, amma in baka jin karatun liman karanta Fatiha wajibi ne a kanka. To ku bawo mamu damar su karanta Fatiha. Ina fata an fahimta. Gaskiya galibin limamanmu haka suke, galibin masallatanmu. To dalal limamai waɗanda muke tare da su anan da waɗanda za su ji mu ta kafafan sada zumunta, da Allah a gyara wannan kuskuren da ake a masallatanmu a karanta Fatiha a nitse, ko da a ƙarshen raka'an magriba ne, ko ƙarshen raka'a biyu na sallar isha, dan ma mu su samu daman karanta Fatiha dan sallar ta zamo an samu cikakken sallah insha Allah. Allahumma amin. Sai a abin nan da muka biyo bashi wancan satin ko hadisi na nawa ne malam? 254. Na'am, mun karanta hadisi na 254, hadisin Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali, hadisin Abdullah bin Dawud al-Khuraybi daga Amr bin Suwaidin, a wasu kuma zama Umar bin Suwaidin, haka ne ko? To wanda na sai yake da Umar shine daidai, Umar ibn Suwaidin, wannan da ke hannuna Amr aka rubuta, wannan da ke ƙasa shi kuma Umar aka rubuta. Kun fahimci wannan abin da kyau? To jana duba ainihin tahdhibul kamal fi asma'ir rijal na Jalaluddin Abul Hajjaj Al-Mizzi, wanda idan ka koma wannan littafin da shi da ainihin tahdhibut tahdhib na Ibn Hajar Al-Asqalani, ko kuma taqribut tahdhib, wannan littafai guda uku in dai rijalu ne, to suna cikin wannan wurin. Ina fata an gane, amma dole sai an koya ma kuma yanda ma ake duba littafi. Ya zaka duba ka gano abu shi ma sai an koya maka? Zaka je ka siya ne, baka ma san ta ina zaka fara ba? Kun fahimci na abin da kyau? To abinda Imam al-Mizzi ya faɗa cikin taqribut tahdhib, ta hanyar da zaka gane shine, shi wannan Umar ibn Suwaidin wanda nace shine daidai a nan wurin, abu na farko na faɗa muku tun ranan, Imam Abu Dawud shi kadai ne fi da hadisin shi a cikin rijal kutubus sita. Abu na biyu sai ka duba gaban shi da bayan shi, su wane ne daliban shi, su wane ne malaman shi. To daga cikin daliban shi akwai Abdullah bin Dawud wanda gashi na anan, daga cikin waɗanda yayi ruwaya a gunsa akwai Aisha bintu Talha bin Ubaidillah. Kun fahimci abin da kyau? Shi kuma wannan da aka kawo ana Amr bin Suwaidin, shi tabi'i ne ma, baban shi kuma sahabi ne. Kun fahimci abin da kyau? To a takaice nakun da ke dauki da Umar bin Suwaid bin Ghailan As-Saqafi shine cikakken sunan shi. Akhraja lahu Abu Dawud wahdahu insha Allah. Insha Allah kai tsaye za mu tafi hadisi na 288 cikin wannan littafin na Sunan Abi Dawud. Wabillahi tawfiq wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: babun fi mu'akalatil ha'idi wa mujama'atiha. Malaci babin da ke magana akan mu'akalatul ha'idi, cin abinci da mai al'ada, macen da take al'ada ya halatta a zauna a ci abinci da ita, wa mujama'atiha da kuma mu'amala da ita kowane iri, kwanta da ita, misali a shimfiɗa guda ɗaya, a rungume ta, a yi kaza, duk irin wannan abu mujama'a din mukhalata ake nufi, cakuɗuwa na mu'amala. Menene hukuncin shi, ya halatta ko bai halatta ba? Saboda nasara kafin zuwan musulunci, idan mace tana al'ada suna komai da ita har saduwa. Su kuma Yahudawa, idan mace na al'ada ba sa komai da ita, ba a cin abinci da ita, ba a zama inda take zama, a keɓe ta ne a gefe har sai ta gama al'ada ta dawo cikin mutane. Da musulunci ya zo sai ya zama tsaka tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, shine abin da zamu karanta nan insha Allah. Qala haddathana Musa ibn Isma'il At-Tabuzaki qala haddathana Hammad ibn Salama qala haddathana Thabit ibn al-Bunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala. Irin waɗannan hadisan Imam Abu Dawud, ku rike wannan abin da kyau da zan gaya muku yanzu a cikin sunan nashi tun daga farko har ƙarshe yana ji da irin wannan hadisan fiye da kowane hadisi. Kun san saboda me? Tsakanin shi da Annabi mutum hudu ne kawai na farko kenan, daga Musa ibn Isma'il, Hammad, Thabit, Anas, kaga tsakanin shi da Annabi mutum hudu. Abu na biyu kuma, kowanne daga cikin su din suka ne. Idan aka ce suka a wajen malaman hadisi, haza suka kama a baka maiki 90 ne zuwa 100, kaga ai ka sha ko, to haka shine suka a wurin malaman hadisi. Duk abin da ake bukata ya cika su. To bayan mutane hudu ne tsakanin shi da Annabi, kuma kowanne su wato adili ne a babin karban hadisi ko karban ruwaya. Anas ibn Malik yace annal yahuda kanat, lallai tabbas yahudawa sun kasance. Kaga in kana fassara zaka fassara ne yanda ya dace da yarenka, ba zaka ce kanat ta kasance ba. Da ka ce ta kasance ka zama mutanen gabar innan kenan ko, yawa da wanda ta ji da wanda ta ga. Amma a Hausa kan shine sun kasance, kanat sun kasance, saboda al-yahudu a larabci lafazin mace ne, amma kaga mu kuma a Hausa namiji ne. To ba za ka fassara shi a yanda yake a wajen larabawan ba, sai ka fassara a yanda yake kai a yarenka. Haka ake fassara. Ke sa kuskure ne ka zo kana fassara abu baka kalli mutanen ku ya suke kallon wannan abun ba. Kun fahimci wannan abun da kyau? Duk hadisi ko aya in zaka fassara, fassara shi yanda zai dace da yaren da ake magana da shi. Wannan ba ne shine tarjuma din ai. Yace to idza hadat minhumul mar'at, su Yahudawa idan mace ta yi al'ada a cikin su, akhrajuha minal baiti, na farko za su fidda ita ne daga gida aje aje ta a wani wuri. Walam yuakiluha, ba za su ci abinci da ita ba. Walam yasharibuha, ba za su sha abin sha tare da ita ba. Ko a zauna a dining table ana shan shayi ba za a yi ba, balle a zauna ana cin abinci tare a kwano daya. Walam yujami'uha fil baiti, ba za su yi mu'amala da ita ba a cikin gida cakuɗeɗeniya, a zauna a yi hira ko a yi wata mu'amala. Kalman jama'a nan ba ana nufin jima'i ba, ina fata an gane. Suka ce jami'uha ay khaliquha, shine a zauna tare ana hira, ba a komai da ita. Fasu'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik, sai aka tambaye Annabi dangane da haka, menene hukuncin wannan abun? Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, Allah sai sauko da aya, wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sai Allah ya ce wa yas'alunaka, suna tambayanka, ya kai wannan Annabi mai girma, damirin kafin din da Annabi ake magana ba kai ba mai sauraro, shi kadai ne wanda ake mishi tambaya, Allah ya bada amsa, dan gatan Allah kenan. Kuna tambaya sai amsa ya zo min fawqi sab'i samawati, daga saman saman bakwai. Suna tambayanka anil mahidi, dangane da al-mahid. Nan sai malami suka yi sabani malaman larabci, suka ce menene ake nufi da al-mahid ana? Imma ya zama ismul makan ko ismul zaman. Idan an ce ismul zamani ne sai ya zama suna tambayanka anil mahid, dangane da kwanakin al'ada. In kuma ya zama ismul makan ne, suna tambayanka dangane da wurin da al'adan ke fita. Wanne zamu dauka ana? Siyakin ayan sai Allah ce kul, kace da su huwa adhan, shi al'ada ko haila, adhan yana daukan cuta, yana daukan rashin lafiya, yana daukan najasa, ba abin kowane ma'ana zaka iya bashi. A takaice dai adhan, fa tazilun nisaa fil mahidi, ku kaurace wa mata fil mahidi. Idan ka ce a kwanakin da suke al'ada, to an koma maganar Yahudawan kenan. Ina fata an gani. I'tizal fil mahidi bi ma'ana an koma abin da ake tambaya akan shi kenan. Sai suka ce ma'ana ay fa'tazilun nisaa, ku kaurace wa mata fil mahidi, na saduwa a lokaci inda suke al'ada din babu saduwa. Me yasa wannan ma'anan tafi kyau? Saboda in aka ce wannan kadai aka hana, duk abinda ba wannan ba ya halatta kenan. Kun fahimci wannan abin da kyau? Kadai abinda Allah ya kore fa'tazilun nisaa fil mahidi, a kaurace wa saduwa da mata a inda suke al'ada. Sai malam yace Anas ibn Malik yace ila akhiril aya, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sannan kaga sai Allah ya saki fada kuma yace wala taqrabuhunna, kada ku kusance su hatta yatahurna, har sai sun samu tsarki. Kaga ana maganar saduwa ne kenan, dan in ba shi bane da tumi sa kaurace musu kenan. To wanda kuma shake kokarin a kore. Sai yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya fada alaihi salatu wassalam bayan saukan wannan aya, jami'uhunna fil buyuti, ku yi mu'amala da su a cikin gida, kar a fitar da su, a zauna da su, a yi hira da su, a kwanta shimfiɗi ɗaya da su, a rungume su, a yi komai, a ci abinci, a sha abin sha, jami'uhunna fil buyuti. Sannan sai ya ce wasna'u kulla shay'in, ku aikata komai da su, sai ce ghairan nikahi, amma banda saduwa. Isna'u kulla shay'in, kaga ya fassara ayin kenan. Isna'u kulla shay'in ghairan nikah, ku aikata komai da su, amma kadai saduwa da su ne shari'a ta hana ku. Faqalatil yahudu, sai yahudawa suka ce, kaga na ma faqalat, kaga dhamirin na mace ne. Sai yahudawa suka ce, shi yasa sai a ce qalatis sahabatu, ba za ka ce sahabbai ta ce ba, idan sahabbai sun ce, sai dai ka nuni ko? Yawwa. Ko kuma qalatil ulama'u, malamai sun ce, ba za ka ce malamai ta ce ba, haka yake a larabci. Fa qalatil yahudu, sai yahudawa suka ce bayan saukan wannan aya, sun samu labari aya ta sauka, kuma ga fassarar da annabi ya mata sallallahu alaihi wasallama, suka ce ma yuridu hadhar rajul, an yada shay'an min amrina, wannan mutumin, suna nufi annabi kenan, ma yuridu hadhar rajul, wannan mutumin ba abin da yake nufi, bi ma'ana ba zai bar wani abu ba daga cikin al'amarinmu, komai kankantar shi. Kisa suka ce shay'an, karami ne ko babba, mai yawa ne ko kadan, min amrina, daga cikin dukkanin al'amarinmu, illa khalafana fihi, face ya saba mana a ciki. Duk abu in ya shafe mu sai ya saba mana, duk abu in dai namu ne sai ya saba mana. Idan mun yi kudu sai ya arewa, in mun yi mu sai ya gaba, in muka zauna sai ya miƙe, in muka yi sallah ya sauri, in muka yi sauri ya gudu, ba inda annabi yake muwafaka da su. Suka ce ma yuridu hadhar rajul, wannan mutumin ba abin da yake nufi, an yada shay'an min amrina, babu wani abu da yake shafi al'amarinmu da zai bari, illa khalafna fihi, face ya saba mana a ciki. To kaga anan yana nuna maka annabi a kullun kokarin saba ya guda waki, baya tarayya da su. Amma kai kuma a yau kokarin bibiyan su kake, sai ka dace da su a komai, sai kayi shiga irin nasu, sai kayi ma magana irin nasu, haka ne ko ba haka ba? Sai kayi komai irin nasu, kuma har abada ba za ka zama su ba, su a wurin su. Auratayyanmu ba musulunci, siyasanmu ba musulunci, zamantakewanmu ba musulunci, an yahudantar da tunaninmu har mu tafkir kenan. Ina fata an gane. An yaki tunaninmu da kwakwalanmu, muna bin su sau da kafa. Bayan annabi ya ce khaliful yahuda, ku saba yahudawa. Ta khalifu fi'ili ne amri, shi ko fi'ili amri ya zo wajibi ne. Umarni annabi ya ce ku sabawa, shi yasa wa fa'iluhu damirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu antum, ay antum ya ahla muhammadin, ya ku mabiya annabi Muhammadu, ku sabawa al-yahuda maf'ulun bihi, yahudawa, akwai mai ku saba musu. to sai annabi yake cewa bayan sun yi wannan abun ya bada wannan amsan suka je suna ta surute suna ta fada a cikin gari ba abin da annabi ke nufi wannan mutumi komai din musu ya saba mana faja'a usaydu bin hudayr bari ku ji wasu ɗan zafin kai kuma cikin sahabbai wanda su hakan ma ya musu kadan wato a saba yahudawa sosai bari ka ji abin da za su yi sai suka zo usaydu bin hudayr da abbad bin bishr waɗannan sahabban guda biyu suka zo ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wurin annabi faqala su biyu suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam innal yahuda tabbas yahudawa taqulu kaza wa kaza suna cewa kaza da kaza a cikin madina wai ka saba musu kai kaza kai kaza kai kaza akan wannan matsalan ta mai al'ada sai suka ce afala nan ki huhunna fil mahibi shin ba za ma a babu dama mu dinga saduwa da su a lokacin al'adan ba dan dai a ƙara saba musu din kun kwance na abin da kyau su abin da target din su fa a saba din ba wai saduwan ba amma halatta hatta saduwan duk da an dan rage wannan wannan din ma a sashi a ciki saboda me dan dai a saba yahudawa sosai kun fahimci wannan abin da kyau suka ce da shi afala nankihunna fil mahidi ba za mu dinga saduwa da su ba a lokacin al'ada ke sa kalma annikahu asalinsa a lugha shine saduwa shigan wani abu cikin wani abu ina fata an gane idkhalu shay'in fi shay'in wani abu ya shiga cikin wani abu shine annika din to ba za mu dinga saduwa da su ba mu dinga jima'i da su fil mahidi a lokacin da suke al'ada dan da yahudawa su ƙara jin haushi kaga su kullun sahabbai ya za a bakanta wa yahudawa kai kuma yanzu kullun ya za ka faranta yahudawa shi yasa aka shiga cikin garaji kokari ake kullun a faranta musu shi yasa nake gaya wani akwai wani abu da ake gaya musulmai in aka zo za a ba wani award yan boko sai ka ji an ce shi musulmi ne amma he love peace kun ga wannan abin da ke yana son zaman lafiya me ma'ana wannan magana bi ma'ana musulmai ba sa son zaman lafiya amma shi kan yana son zaman lafiya wallahi zagi ne kaga yana karkada kai shi kuma jahili he loves peace yana son zaman lafiya that means musulman ku ba sa son zaman lafiya amma kai kan kana son zaman lafiya shi kuma sai an zage shi an zage addini shi saboda mai an yaki kwakwalan da irin wannan ne kaga wani sabon campaign da wasu ashararru suke kaga mace ta fito gidan TV ko kuma media wai ita tafi karfin ta mijinta aiki ba za ta yi wanke-wanke ba ba za ta yi girki ba ba za ta yi kaza ba saboda ba right din shi bane ta mishi sai in ta ga dama ko kuma za ta yi ne don soyayya kaga wannan sakarci ne to ki koma gidan ubanki mana ai ba sai kin yi auren baya ba wanda ya ce sai kin yi ko ma gidan ubanki ko kuma ki ci gaba da ashararunki akan titi wai ka je kasuwa ka sha wahala ka je gona ka sha wahala ka je office ka sha wahala ko kuma ka dawo ka dafa mata abinci tana zaune tana kallon TV ko kuma an gama kai wanke-wanke ko duk aikin ka ne wanda addini ne zai dauke ni wallahi tallahi kariya ne kuma aka samu wadansu jahilai iyaye yan boko da yazo wajen taro wai yana ga yawo miji to ya ta fata ma wanke-wanke da shara da dafa abinci ganin damanta ne shari'a bai dora mata ba shi ya san shari'a ne bai san shari'a ba fa Allah sauke a musulunci malamai magana guda biyu suka yi dangane da mace ta yau miji ta hidima da aikin gida gaba daya zance mafi inganci shine wajibi ne wannan muna fada kaulan wahidan kaulan wahidan wajibi ne mace ta miji ta hidima malaman da suka ce sunna ce mustahabbiya wallahi kauli ne marjuhi Allah ba su lada amma ibn al-Uthaymin yace rajihin zance wajibi ne kuma wannan shaida ce da nassoshi na shari'a nana Fatima ta fi kowace mace daraja duniya da lahira yar gatan Allah yar gatan manzon Allah alaihi salatu wassalamu shugaban matan aljanna hidima ta kyausar da Aliyu, ta yi daka, ta yi surufe, ta yi nika, har sai da hannunta ya yi kanta, ta zo gida ta yi complain, ta gaya wa babanta, ita fa aiki ya mata yawa, a ba ta ‘yan aiki, ya je gida ya ce ki ta addu’a, ba ɗan aikin da za a ba ki. Addu’a ya bata, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Wallahi annabi bai bata ɗan aiki ko guda ɗaya ba. Kuka ta kai wa Nana Aisha, ta je gida annabi baya nan, aiki ya mata yawa a gida. Amma annabi ya tashi ya tafi gidan, ya ce in za ki kwanta bacci ki yi subhanallah. Gafa bayin da za a bata ɗin bai bata ba. Dan Allah me yasa bai kira Aliyu ba, kai Sayyidina Aliyu kana wahalar da ‘yata, ba wajibi ba ne ba. Annabi bai yi wannan abin ba. Kun kwanci wannan abin da kyau, so ake a maida mata ‘yan iska su fito su nemi ‘yancinsu, su zama karuwai irin waɗancan. Ƙoƙarin yaƙan tarbiyya ake, to dole mu maida martani a kai. Kun kwanci wannan abin da kyau, matan Annabi hidima suke mishi, gashi nan cikin hadisai. Matan sahabbai hidima suke musu, kuma kowa ya tashi ga uwar shi na yau uban shi hidima. Ka san haka abin yake tun asali a tarihin duniya. Kuma abin da zan rufe da shi na ƙarshe, masu wannan a kurarin sun yi boko sun waye din, wallahi gida dawa ne. Ita mai wannan maganan duk inda ta yi sentence guda uku sai ka samu grammatical errors. Ba error guda ɗaya ba, errors. Ina fata an gane. To ita ce fa take kokarin wannan campaign din a yanzu, dan tana tashi a industry na Kannywood. Mata a wajen turawa su da banza duk ɗaya ne. Bari in ba ku misali guda biyu. Kaga da makwaradiyar nan sinanniya, wacce take fada da addini, wacce ta haife ta ta mata ciki da goyi, ita ce Amerika. Kun kwanci wannan abin da kyau, system in democracy din na Amerika ne. To tun daga 1776 da aka fara demokaradiyya a Amerika, mata ba su da izinin jefa ƙuri'a sai maza. Mace haramun da jefa ƙuri'a, don ita baiwa ce, ba cikakken mutum bace ba. Har aka zo 1800 mata suka fara zanga-zanga a Amerika a ba su daman su jefa ƙuri'a, sai da suka shekara 120 kafin aka ba su dama. Har sai da aka zo a 1919 ran 4 ga watan June, Congress na America suka zauna, the reps da Senate suka yi passing law ce a ba mata damar su jefa ƙuri'a. Amma kafin ya kai teburin shugaban ƙasa ya yi signing, har sai ran 18 ga watan August 1920. Shekara 120 suna gwagwarmaya, tun daga 1800 har zuwa 1920. Duk wanda suka fara su mutu, mace ba ta da izinin jefa ƙuri'a. Kun fahimci wannan abin nan ma aka sa sharuɗa. Ba a maganar baƙi fa, shi kan baƙi da namiji da mace ma ba ya jefa ƙuri'a, don shi bawa ne. Mata ana nufin mata fara ne, amma baƙi ko namiji ne ba ba shi daman jefa ƙuri'a ba. Ba a ba wa kuma maza baƙaƙe su jefa ƙuri'a ba a Amerika, ya zama national doka ce a duk Amerika a ba ma daman maza su jefa ƙuri'a, har sai lokacin su Martin Luther King da suka jagoranci zanga-zanga a Selma a Alabama. Shine shugaba abin nan LB Johnson ya zo a 1965 ya ba da daman baƙaƙe gaba ɗaya, an ba su daman jefa ƙuri'a. Just 1965, lokacin ma Najeriya ta samu ‘yanci da shekara 5 kafin baƙi ya samu ‘yancin jefa ƙuri'a a Amerika. Ka ɗauki Burtaniya da ta mana mulkin mallaka da ita muke koyi. Mata sun yi ta rigiman a ba su daman su jefa ƙuri'a. Matan Turawa fa, har sai da aka zo a 1918 aka zo aka yi Representation of the People Act, sannan aka ba wa mata wanda suka shekara 30 su fara jefa ƙuri'a. Sai kin shekara 30. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ba a ba wa mata gaba ɗaya su jefa ƙuri'a ba a Britain, har sai a 1925 aka yi Equal Franchise Act a 1928, sannan aka ce mace ɗan shekara 21 da namiji ɗan shekara 21 su jefa ƙuri'a. Kun fahimci wannan abin da kyau? To yanda fa ake mu'amalantar mata kenan. Sai wata mace ta zo a nan ta ce wai za ta nemi ‘yanci, ba za a yi girki ba, ba za a yi wanke-wanke ba, uwarki kuma kin tashi kin ga tana. Ita ce ba ta waye ba kenan. To saboda haka iyaye wallahi maza da mata mu tashi mu yaki wannan abu. Domin su ake a ba su ƴancin da za a jefa tarbiyyar cikin hatsari. Dama yanzu ga yanda muke. To annabi ya ce khaliful yahuda, ku saba yahudawa da wakilan yahudawa. Dan wannan wakilan yahudawa ne, shi ba yahuda ba, addinin shi ba a shiga, sai dai ya bata maka naka, ko ka zo shiga ba zai karbe ka ba. Nan dikanu ba yanda ba su yi ba, suka ce ina murai asalin su yahudawa ne. Aka turo wakilai daga Israel suka zo aka yi DNA aka ce ku ba yahudawa bane ba. Wallahi tallahi. To saboda ka ba yahude ba kai da banza duk ɗaya ne a wuri shi. To mu shiga tetayen mu mu rike addinin mu da al'adar mu. Fa ja'a Usayd ibn Hudayr wa Abbad ibn Bishr ila annabi fa qala ya rasulullah inna al-yahuda taqulu kaza wa kaza afala nankihu hunna fil mahidi. Da suka faɗi wannan magana a ba su damar su jefa su ainihin saju da mata lokacin haila, ya ce fata ba ara wajihu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har sai da atake aka ga fiskan annabi ta canza. Kina fata ma ara aka gayyara wajihu rasulillahi alaihi salatu wassalam. Da suka ce ya rasulullahi ka ba mu damar mana in suna al'adar ma ana saduwa da su, aka fiskan annabi ya canza ya fushi. Hatta zananna, har sai da muka yi tsammani, inji shi sahabin da ke ba da labari, an kad wajada alaihima, annabi ya fushi da su. In an ce wajada alaihi shi ne ya fushi da shi, wajada lahu ya samu mishi, wajada minhu ya samu daga wurin shi. Kaga larabci kenan, an gane ko? To sai muka yi tsammanin fa annabi ya fushi da su saboda fuskan shi ya canja. Fa kharaja, ke suka fita. فاستقبلت هما هديه من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. sai gashi an kawo annabi kyautan nono, sai aka samu istiqbali tsakanin su. ma'anan fastaqbalat huma hadiyatun, suna fita kyautan nono na shigowa, sun gado a hanya kenan. Kun gane abun masu littafi a hannu, shine ma'anan fastaqbalat huma, wato suna fita nono na shigowa. Hadiyatu min laban, an kawo annabi kyautan nono. Fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi atharihima, annabi sai aika ci abi bayan su, kina fi atharihima, maza abi bayan su a kira su a je a ce su dawo. Da suka dawo fa saqalahuma, ya dauki wannan nono ya ba su, ya ce su sha. Ina fata an gane. To me hikiman wannan abu? Bai fushi da su ba kenan. Sai ya ce fadhananna, sai muka samu yaqini, annahu lam yajid alaihima, annabi bai fushi da su ba. Kaga azzannu na farko zato ne, azzannu na biyu kuma yaqini. Ina fata an gane. Ke yasa kalmar zanna tana zuwa da ma'anar yaqini. To a wannan sai malami suka ce daga cikin darasin da zamu dauka a cikin wannan hadisi, na farko akwai sabawa yahudawa da duk mai aiki irin nasu. Ina fata an gane. Daga ciki akwai kuma cewar idan shugaba ya fushi kai shiru karbu da shi, kar ka ce zaka fada ya fada, ko ka bar wurin ko ka zauna kai shiru. Abinda suka yi kenan. Ai da suka fiska annabi ya canza, sai suka fita, ba su yi kokarin gamsar da shi ba. Akwai lokacin da shiru yake amfani. Shi yasa haka mata, in kin fahimci ran shi ya baci, to ki da bakin shi shiru. Amma kike hekin kare kanki, wani sabon fitina kuma za a yi. Ina fata an gane. To suka ce shiru yafi amfani a wannan lokaci. Daga ciki akwai halaccin yin mu'amala da masu al'ada, a ci abinci da su, a sha abun sha da su, a kwanta gado ɗaya da su, a rungume su, a yi duk abin da za a yi illan nika, duk yana cikin wannan hadisin. A ciki kuma akwai halaccin yin fushi in kaga an taka dokan Allah. Yana daga cikin alamun imani a taka dokan Allah kai shiru, imanin ka na da rauni kenan. Na daga cikin imanin ka yana caji, batirin shi bai mutu ba, a taba dokan Allah ranka ya baci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Amma a ci mutuncin Allah da manzo, a ci mutuncin addini da sahabbai, wai kai shiru, to ka samu matsala kenan. Kuma aka ji a cikin ranka ma ba komai, kace duniya ta lalace yanzu kai ne ka lalace duniya tana nan tun ran da Allah halicci duniya ba ta lalace ba mutane ne ke lalace ba kun fahimci wannan abin da kyau babu ran da Allah turo ne annabi ya sake duniya a mutane ake sakewa halin su ake sakewa ba ce ba yanzu wannan duniyar ta lalace a dauke ta a kawo sabuwa sai a turo ne annabi a annabin ne ke gyara mutanen wannan zamani kuma wannan shine aikin malamai su gyara mutanen zamanin su amma sai aka samu matsala ko sai zama aka sun haka kaga saboda rashin tsoron Allah sabon malami ya burge ɗan siyasa ya fito ya faɗi abin da duk malaman duniya ba su yarda da shi ba shi wanda ya mutu ya ce a yafe mishi kai ka ce ko a yafe ko ba a yafe ba Allah zai yafe ban gane ko kun gane maganar nan yace ko a yafe wai cewa ma in ba a yafe ba Allah ba zai yafe maganar banza ce wannan maganar shi ne maganar banza ko to alhamdulillah dai manyan malami sun masa raddi kuma har yanzu aka yi saboda ya burge wadansu iyayen gidan shi Allah ya sauke قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن مسعر شنو مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح ده مقدام ده شريح وند wannan امام البخاري في حديثه شي cikin adab al mufrad da imam muslim da kuma al arba'a abu daud tirmizi nasa'i ibn majah an abihi daga baban shi baban sa shine shuraihu ibn hani shuraih ibn hani baban nasa mukhadaran ne mukhadaran shine wanda ya riski jahiliya da musulunci ya rayu da annabi alaihi salatu wassalam imma ya musulunta amma ba su gamu da manzon Allah ba ko kuma ya maga annabi amma lokacin da musulunta ba dukkan su baka shiga cikin sahabi a ce kaga annabi ka san shi ya san ka misali amma sai da yawa fati ka musulunta kai ba sahabi bane kai musun target an gane ko ko kuma ka musulunta yana raye kila ma har ya ji labarin ka ya san da kai amma baka zo kun gamu da shi ba kai ma ba sahabi bane suna cikin kibaru tabi'ina amma kir ana kiran su da mukhadaramun to shi wannan mukhadaram ne an aisha ta qalat daga aisha Allah kara mata da tace kuntu ata'arraqul azma na kasance nakan guigui kashi mai nama al-azm kashi at-ta'arrubu shine kashin da yake da nama ka danga guguyen shi ko kashi mai laushi wanda dai akwai da wani abu a jiki ba kawai kashi mai tauri ba tsaban kwadai kun gane ko yawa kashin da akwai abin da za a ci a jikin shi to kuntu at-ta'arraqul azma at-ta'arru kenan na kasance ina guguyen kashi mai nama wa ana ha'idu al-hali kuma ina al'ada fawqihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sannan sai na mika annabi wannan kashin shi ma fayad'u fa famahu fil mawdhi'i alladhi fihi wada'tuhu sai annabi ya sanya bakin shi inda nima anan nasa bakina kaga shugaban soyayya kenan alaihi salatu wassalam annabi ya fi kowa iya soyayya a duniya har sinan numa makiya Allah sun fadi wannan abu akwai baturen da ya research akan tarihin soyayya a duniya yace annabi Muhammad ya fi kowa iya soyayya kuma ya kawo dalilan shi kuma ba musulmi bane ba tace idan na bashi kashin da nake guguya ya karba sai ya sanya bakin shi ta inda ni ma nan na sa bakina tace wa ashrabu sharaba zan kasance ina shan abun sha fa una wiluhu sai mai mika wa annabi wannan abun sha a cikin kofi ne ko na abu fa yadhu famahu fil mawdhi'i alladhi kuntu ashrabu minhu sai ya sanya bakin shi ta inda nan na sa bakina nake sha alaihi salatu wassalam shi yasa duk matan da annabi ya aure ta ta gama morewa an gane ko shi yasa Allah haramta musu aure bayan ya bar duniya amma duk da haka fa an samu wata matan da annabi ya aure ta tace ba ta son shi hatta tare an kawo ta an daura aure an kawo ta annabi ya shiga ɗakin ta tace a'udhu billahi minka ina neman tsari da kai annabi ya ce laqad qulti bi mu'adhin kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi ilhaqi bi ahlik je ki gidanku na sake a wannan me za a ce mata wannan ba ta da rabo ai karshen rashin rabo kenan dan matan annabi matan sa ne a duniya matan sa ne a aljanna ta je ta aure wani gashi nan ne ba yabo ba fallasa ko wane ne ma fallasa ne dan annabi ya fi shi ko ba haka ba sallallahu alaihi wasallama qala hadathana muhammad ibn kasir qala hadathana sufyan an mansur ibn abdurrahman an safiyata bint shayba an aisha qalat safiya yar shayba allah ta'ala kara mata yadda wannan safiya bint shayba din sahabiya ce ina fata an gane tana ruwaya daga wurin nana aisha amma ita ma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam tace nana aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace annabi ya kasance ya da'u ra'sahu fi hijri yakan dora kanshi akan cinyana kaman ya kwanta ni kuma ina zaune sai ya dora kanshi akan cinyata muna hira wani lokaci kuma fa yaqra'u sai ya dinga karanta qur'ani yana tilawa wa ana ha'idun kuma alhali ina haila kuma ya sani ina al'ada ina halin da bani da tsarki bana sallah to kaga wannan me ke nunawa cewa dukkanin macen da take al'ada jikinta ba najasa bane ba kuma ita ba abin kyama bace ba ana komai da ita in banda saduwa mala yace fihi jawazu qira'atil qur'ani muttaji'an wa muttaki'an ala al-ha'id halaccin karatun al-qur'ani kana kishin gida akan mai al'ada ko kuma ka jingina da ita wanda babu komai ya halatta kaga karshen dai qur'ani magana Allah kenan ko karshen tsarki kenan alaihi salatu wassalam babun fil ha'idi tunawilu min al masjid babin da ke magana akan mai al'ada ta miko abu a cikin masallaci ko ta dauko shi a cikin masallaci ko kana cikin masallaci ta mika maka ko kuma kai kana masallaci ka mika ma ta miko hannu ta karba da wannan ne malamai suke cewa yanzu idan mutun yace na rantse da Allah daga nan har tsawon wata guda ba zan ƙara shiga masallacin miyetti ba kaga ya rantsuwa in yana so ya shiga sai ya azumin kafara haka ne ko ba haka ba wannan shine shari'a ko kuma ya ciyar da miskine goma wannan din da yafi musamman lokacin tinubun nan in zaka yi kafara ka ciyar da miskine ba wani azumin da zaka yi ka ciyar da masu azumi an gane ko a wannan mulkin na azzalumai to sai suka ce sai misali wannan yana zaune a jikin tagan nan sai mi ku hannun shi ya karbi abu ya shiga masallacin ko me shiga ba kun gane magana lalawa ne mi komi kaza ke shigo masallaci ana yaran tsawa ba zan shiga ba amma ga hannu na mi komi ya shiga ko me shiga ba قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاويه مسدد بن مسرهد بخاري يروي حديثه شي يافي ده حديثه شي ده امام ابو داود ده ترمذي ده امام النسائي بند مسلم كو ده ابن ماجه قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه سنن شي محمد بن خازم عبدرير wannan bawo Allah yana da abun mamaki ya makance tun yana dan yaro wasu malamai suka ce ya makance yana dan shekara 8 amma imam abu daud yace ya makance yana dan shekara 4 abinda abu daud yace kenan yana dan shekara 4 ya makance to duk da haka sai da ya zanto imamu a'amash suleiman bin maharan a cikin dudduniyan hadisi kaf in ana magana su wane ne masana hadisin a'amash sai a ce maka mutum uku ne da Sufyan al-Thawri bin Masruk da Shu'ba ibn al-Hajjaj sai ce da Abu Muawiya ya maka ce tun yana dan shekara hudu amma mu a yau a al'adar mu na Hausawa idan mutun ya makance an bashi certificate din bara kenan haka ne ko ba haka ba lasisin bara shine ka makance ko ka zama gurgu shikenan ka samu lasisin yin bara kuma akwai turawa makafi akwai larabawa akwai indiyawa akwai yarbawa akwai inyamurai amma bahaushe ne kadai yake bara saboda saboda mun fi kowa sanin musulunci dan wani ya dauka abaran ba wani rukuni ne daga cikin rukunin musulunci in baka san da baka san Allah da manzo daga nan ka tafi har Ghana Bahaushe nake bara kai gabar har Makka Bahaushe za ka yana bara Amina kaga Hausawa suna bara kun fanci abin da nake nufi to wannan abun wato mutuwar zuciya da kuma rashin sanin hakikanin addinin mu to Imam Abu Muawiya ya makance gashi ya zama wani abu a duniya ka dauki Sheikh bin Baz makaho ne yana dan shekara 10 ya makance 19 ko makamancin haka ka dauki wanda yake bada limancin Arfa shekara 30 Alu Sheikh in banda da ajiye da kanshi aka fara ba wasu suna yi makaho ne shi yake hudu ban Arfa tsawon shekara 30 kun fanci wannan abin da kyau to mu mun kasa yanda dan adam kowanne dan adam akwai bai wanda Allah mishi yana da potential da in za a amfani da wannan zai amfani kanshi ya amfani al'umma anil amash an thabit ibn ubaidin anil qasim shine qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq an aisha radhiyallahu anha qalat qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama tace annabi ya ce da ni sallallahu alayhi wa sallam injina na aisha yace na wulini al khumrata mi komin sajjada na abin da yake shimfidawa yi sallah shine khumra min al masjidi daga cikin masallaci fa qultu sai nace da annabi inni haidun ai ina al'ada bani da tsarki fa qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce da ita inna haidataki laysat fi yadiki ai al'adan naki ba a hannunki yake ba al'adan naki ba a tafin hannunki yake ba mi komin al-khumra a cikin masallaci to anan sai malamai suka yi sabani sabani na farko shine da aka ce na wulini al-khumrata min al-masjidi kaga min harafin jarra ne mabaniyu al-masjidi ismun ne mabaniyun bimin a majrurun bimin alamat jarrihi al-kasra to idan aka samu al-jaru wal majruru kaida ne muta'alliqun ne bi wani abu duk inda aka samu al-jaru wal majruru to yana rate da wani abu da yake bayan shi iska ce to wannan da me yake alaka domin wannan shi zai fidda hukuncin me ake nufi anan sai malamai suke magana guda biyu Imam al-Qadi Iyad kamar da An-Nawawi ya kawo cikin Sharh Muslim sai ce nawilini al-khumrata min al-masjidi min al-masjidi na al-jaru al-majruru muta'alliqun ne bi nawilini sai zanto qala li rasulullahi annabi ya ce da ni nawilini min al-masjidi al-khumrata wato ita za ta shiga masallacin ta dauko masa wannan abu shine fassarar farko kenan idan mun ce muta'alliqun ne bi nawilini ita za ta shiga masallacin ta dauko masa wannan abu magana ta biyu suka ce minal masjidi muta'alliqun ne bi qalali sai zamu qalali minal masjidi annabi shike cikin masallaci yace da ni nawilinil khumrata mi komin sajjada na bi ma'ana ya karba shi yana cikin masallaci ta mi komishi shi yana cike karba kaga hannunta ya shigo masallacin sai ta ce ina al'ada ce al'adan ba a hannunki yake ba kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine ra'ayin Imam Abu Dawud da Imam Tirmizi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Imam Al-Khattabi mai Ma'alim Sunan shine ra'ayin kuma aktsarul a'imma to a karkashin wannan malamai suka kai suka kawo sai suka kawo kuma wani hadisi na Ummu Salama hadisin Ummu Salama wanda ya nuna cewa hadisin Maimunatu bintul Haris afwan wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito shi kuma isnaduhu qawi Maimuna tace mun kasance muna al'ada kuma muka shiga masallacin mu shimfidawa annabi abun sallar shi kun gano wannan abin da kyau to da wannan ne malamai suka ce in akwai laruran da ya shigar da mace mai al'ada cikin masallaci ya halata amma in babu dalili bai halata ba yanzu abin ya fito fili. Na'am. Babun fil ha'idi la taqdi salata. Babun da ke magana kan mai al'ada bata biyan sallah. Fil ha'idi la taqdi salat. Mai al'ada bata biyan sallah. Wannan hadisin da zamu karanta akwai wata daga cikin mata Mu'adha al-Adawiyya ta tambayina na Aisha tace da ita ma balul ha'id me ke faruwa ne da masu al'ada suna biyan azumi ba sa biyan sallah ita tambaya take Aisha tace ke kina bin addini khawarij ne tace a walakinni as'al kawai tambaya nake na neman sani Aisha tace da ita mun kasance muna al'ada kuma a lokacin annabi alaihi salatu wassalam ana umurtan mu da mu biya azumi amma ba umurtan mu mura masallah shikenan abin da ta gaya mata shi kuma addini qala Allahu ne qala rasul bada in kina so ki san dan me to annabi ya tafi lahira ki bishi misali kenan ko haka aka ce mana kuma haka zamu wannan shine sunna din ai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد قال حدثنا ايوب شنا ايوب بن ابي تميم السختياني عن ابي قلابه ابو قلابه شنا عبد الله بن زيد الجرمي عن معاذ دغ معاذ العدويه تتش ام ان امراه سالت عائشه وتما تتبس تتمبينا انا عائشه ita ce matar fa ita ce wata mata mun karanta wancan satin hadisi ummu salama ko tace ataqadil haidu salata shin me al'ada za ta biya sallah fa qalat aisha sai aisha tace da ita haruriyatu anti ke ba haruriya ce harur sune khawarij haruriyun me sa ake kiran su da wannan sunan saboda lokacin da suke sayyidina ali tawayi a kwanin gari ana ce da shi harura tsakanin garin da kufa a cikin iraki mil a mil biyu ne mil biyu kilomita nawa kenan uku da wani abu tunda kilomita a mil uku shine kilomita biyar an gane ko to sai ta ce da ita a haruriyatun anti to sai suka je wannan garin suka taru garin harura dan tawaye sun ja daga kenan suka kafurta sahabbai suka kafurta kowa suka ce su kadai ne musulmai kuma sabanin su guda ɗaya ne fa akan sayyidina aliyu wai ya bar hukuncin Allah an bar qur'ani suka kafurta shi ina fata an gane to shi yasa duk wani abu da kaga ana yi a yau an yi wanda ya gabace ka duk wani shedanin malami da za yi a yau wallahi wani ya gabace shi wanda fi shedanci idan san duniya ne an yi malamin da fi kasan duniya su hadisi ma suke kirkirowa ci annabi ya ce kaza kuma da kai su ga wani sarki ko abun nan dan su ƙara samun fada a wurin shi duk mai karatu ya san wannan abu an samu waɗanda suka kirkiro hadisan ƙarya dan dadadawa masu mulki a burge masu mulki a ƙara jawo su ana ba su ina ba ta an gane to duk abun da zaka yi an gama yanzu kai suɗi kake yi to shine tace a haruriyatun anti ke ba harura ce tace laqad kunna nahidu mun kasance muna al'ada inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma a wurin annabi alaihi salatu wassalam muna gidan shi muna matan shi fala naqdi amma ba mu ramawa wala nu'mar bil qada kuma ba a cewa mu rama ba a mana umarnin mu rama qala hadathana al hasan bin amr as sadusi wannan abu daud kadai fi da hadisin shi babu hadisin wannan a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah Al-Hasan bin Amr As-Sadusi Abu Dawud kadai fi da hadisin shi qala akhbarna Sufyan ya'ni Ibn Abd al-Malik ba Sufyan Ibn Uyayna ba ba kuma Sufyan al-Thawri ba Sufyan bin Abd al-Malik shi ma suka ne Imam Muslim ya fi da hadisin a cikin muqaddima da Abu Dawud da Tirmidhi an ibn Mubarak daga Abdullah dan Mubarak an Ma'mar daga Ma'mar ibn Rashid an Ayyuba daga Ayyub bin Abi Tamim an Mu'adha al-Adawiyya an Aisha bi hazal hadisi, da dai wannan hadisin da mu karanta a baya. Kala Abu Dawuda, Abu Dawud ya ce wa zada fihi, a cikin ruwayan nan an samu ƙari, fa nu umar bi qada'i sawmi, ana mana umarni da murama azumi, wala nu umar bi qada'i salat, amma ba a ce mana murama sallah, ba a mana umarni da murama sallah. Malamai sun tattauna akan wannan abu, suka ce hikiman da ke cikin mace ta rama azumi ba za ta rama sallah ba idan ta aihu ko tana al'ada, jinin biki kenan nake nufi, ko ta yi jinin biki ko ta yi jinin al'ada, saboda musamman al'ada tun akan shi ake magana. Al'ada abu ne da ke maimaituwa akai-akai, in an ce ke sun rama salloli akwai wahala, amma shi azumi a shekara sau ɗaya yake maimaituwa kaɗai cikin wata guda ɗaya. Ina fata an gane, shi yasa shari'a ta ce a rama wancan, wannan kuma da ke yawan maimaituwa saboda rahama ta Ubangiji Rabbaniya ya ce ya yafe musu sallah ba sai sun rama ba, subhanahu wa ta'ala. Ina ga saboda lokacin nan za mu tsaya ko? Na ga mallam su sai kallo na yake. Da za mu tsaya nan insha Allah, sai Allah kai mu wani sati abin da mu karanta na daidai, Allah shi ba mu lada. Inda mu kai kuskure kuma Allah mana afuwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.